والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwa cewa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin a 26 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 10/17 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da kenan ganduwan bai dan jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgudun hali karatun da muke cikin littafin Radul Azhani ila ma'ani Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin suratul a'raf mun tsaya aya ta 53 amma ko sai tambayoyi ba mu duba su ko mu duba wasu daga ciki tambace masa waya kuma MTN suna bin sa bashi shin zai biya bashin ne ko kuwa eh lalle bashin da ake binka yana nan akan ka inma abin da zaka yi domin ka samu saukin biya sai in ka sai wata wayar sai kai welcome back in kai welcome back na wannan line naka wanda aka sace din to wannan bashin da ake bin naka zai fado kuma idan ka sanya kudin za su dauki abin su ya cewa mutum ne yana musulunci sai yayi ridda to wai yana da damar dawowa musulunci kwarai da gaske ai musulunci ba koran mutane yake ba jawo sai yake wanda ma asali bai yi musulunci ba ana jawo hankalinsa ne zai shiga musulunci ballanta na wanda yake musulunci shedan yayi wadare shi ya fita to zai dawo musulunci abin ma da ake bukata yayi kenan in shari'ar musulunci ake yi yustatabu salasa za a bashi kwana 3 ne ya tuba idan kwana 3 suka wuce bai dawo musulunci ba to a kwana na 4 bayan an ambata masa sakamakon mai radda in bai tuba ba kuma yake ya dawo to a kwana na 4 sai a masa haddi haddin kuma shine alqatlu bisayfi to don haka dawowa musulunci shine kuma sa alheri kuma mas'ala ce khilafiyya tsakanin malamai dangane da ayyukansa shin aikin sa ya rushe gaba daya ko ku aikin zai dawo amma dai maganar da tafi karfi shine in ya dawo musulunci aikin nasa zai dawo wannan shine wallahu a'lam akan sallar tahajjud a masallaci yinta a masallaci ne yafi ko kuma a gida mutum yayi da iyalansa to duk wanda kai yayi daidai a masallacin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya jagoranci mutane har kwana 3 kwana na 4 ne bai fito ba sannan kuma Umar ibn Khattab ya sanya sahabbai da suke yin sallah cikul-cikul a ƙarƙashin jam'i guda daya ya sanya liman a gare su cikin sahabbai Ubay ibn Ka'ab to kaga yi a masallacin shi ma ya halatta in mutum yayi a masallaci ko kuma yayi a gida duka daya inna ma dai wasu suna ranjayar da cewa yi a gidan shi yafi saboda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kwadaitar raye gidaje kada abai basu su zamanto kaburbura. To don haka yi a gida din zai iya samun fifiko a wajen wasu malaman mana a wani kaulin. Amma in har ya zamanto zaman mutum a gida yayi da iyalansa zai iya kawowa na kasa kuma a masallacin, to fito a masallacin yayi shine ku zamantowa maslaha. Wallahu a'lam. Tambayu kuma yace idan mutum ya halarci sallar tarawih sannan ya halarci sallar tahajjud wace ya halarci, yana nufin wace? Wala Allah, idan mutum ya halarci sallar tarawih zai iya halarta sallar tahajjud? Ko kuma idan yana da niyyar yin tahajjud ya hakura da tarawih? A duka sai yayi, domin ba maka iyaka a sallar da zaka yi ta dare ba. Innama abinda annabi ya faɗa ka'ida dai, kamar yadda Sheikh Salih al-Uthaymeen ya rajaha, ka'ida shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata salatul layli mathna mathna, sallar dare raka'a biyu raka'a biyu shine ka'idar da aka baka. Amma ba a sa maka iyaka ba. Ko da hadithin أم المؤمنين عائشة عند إمام البخاري يكاو لتتشي منزون الله صلى الله عليه وسلم رمضان كوبا رمضان وبيتبك أرى وأكرك أقوم شاد يبا وانا أبدا تبعد العباري كما قائدا دما لبسك أنبتا العباري دا أكبر فعلين معنا ينا دا كتكين فعلين دا النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال لا تفيد الحصر إلا ما جنا يي يче كذا متن يي سلا سيرك أبو مشاد يتو ما جنا تاجر أما أن حكيت وانا أبو نيد يي بكارا كان أبو مشاد يبا تدوه كا متن ينا دداما يكارا سما ده كا شيء سك صحبان النبي ده سك بيكوا فهمت ره كا زمان عمر ابن الخطاب wannan tarawihin da aka yi akan yi haraka'a 32 kamar yadda Imam Malik ya kawo cikin Muwatta, an samu wanda suke raka'a 21. So kaga su suka fi mu fahimtan yaya abin yake, kuma musamman waccan ka'ida da annabi ya ce salatul layl mathna mathna, sallar dare biyu biyu ne kawai, ce idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir ne zai fito. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai yayi wutarinsa. To kaga wannan da yace salatul layl mathna mathna bai mata kaidi ba. Don haka gurgurdan abin da mutum ya ga zai iya yayi tarawihinsa kuma ya je shi ya tahajjud. Innama abinda ba a yi shine ba a nana ta wutari biyu a dare daya. Ko da a ce ka bi limaminka a sallar tarawih aka yi har wutari, to idan aka zo sallar dare ba za ka yi wutarin ba. Wannan shine kawai abin da za a yi, saboda ba a yi wutarin biyu a cikin dare ɗaya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya dace da mu. Allahu, inda muka tsaya a aya ta 53 za mu tashi wadda take biye. Arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
طيب ما بعد انتهاء الدرس من خلق الإنسان bayan da aka kare darasi na halittan dan adam da aka yi wa ma ya'udu ilayhi amruhu da yadda al'amarinsa kuma ya zan yantakilu siyaqu ila ardi ma fi malakuti samawati wal ard siyaqin kuma yanzu ya ciro wajen bujirowa bayanin ikon sammai da kasai liyarud al-bashara bani adama ila rabbihim domin ya maida ƴan adam ƴaƴan adamun nan a maida su zuwa ga ubangijinsu su san girman ubangijinsu su kaddara ubangijinsu yadda ya kamata alladhi khalaqa hadha al-wujuda wanda Allah shi ne ya halicci wannan duniya da suke gani wanda suke rayuwa cikin ta da ma sammai liyad'uhu tadarruan wa khufiya kuma domin in za su kira ubangiji in za su roƙe shi wata addu'a to su roƙe ubangiji ta'ala suna masu kankan da kai kuma su roƙe ubangiji ta'ala suna masu ladabi wa inabatan khushu'a su roƙe ubangiji suna masu komawa zuwa gare shi suna masu ganin girman sa a zuciya fa qala ta'ala sai Allah madaukaki ya ce إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم للي أبنججنك وان ديها لتشيكو يكي باكو دكان أبندا كوكي أمباني دشي أدونيا أبنججن ديها لتشيكو يسو قد دقوبان كساي سنياكو وكيلي أبنججن ديها لتاموكو دو أبندا كي تشكين دونيا دان أمفانونكو shine yace allazi khalaqa as-samawati wal arda shine wanda ya halicci sammai kuma ya halicci kasa fi sittati ayamin a cikin kwana shida Allah subhanahu wataala ya halicci sama da kasa ne cikin kwana shida ku duba yadda girman sama da kasa yake girman sammai da girman kasai sama guda bakwai Allahu allazi khalaqa sab'a samawati ومن الارض مثلهن حالتان da Allah yayi sammai guda bakwai kuma kasa ma kwatankwacin su kuma Allah madaukaki ya nuna mana halittan sammai yafi halittan dan adam tsanani la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halittan sammai da kasa shi yafi girma shi yafi sarkaki akan halittar dan adam dan tsugugi to ubangiji ta'ala ya halicci sammai da kasai tun gabanin halittar dan adam da abin da suka kunsa fi sittati ayamin a cikin kwana shida min ayamin duniya gurgudan kwanakin duniya wasu malamai suka ce gurgudan kwanaki a wajen Allah kuma wani a wajen Allah yana kwatankwacin shekara dubu ne to amma abin da malaman tafsiru suka fi karfafawa shine gurgudan kwanakin duniya Allah subhanahu wataala ya halicci sammai da kasai fara wasu an fara ranar ladi gurgudan lokacin da Allah ya kaddara shine ladi ai lokacin ba rana ba wata da rana da wata ne ake sanin wuni ake sanin dare har ma a ce kwana daya to su ma suna cikin jumlar abinda Allah ya halitta din wato a gurgudo ne gurgudon abinda yake na kwana bakwai abin nan kwana shida farawa da lokacin da shine zai zan ladi shi yasa aka ce da yace yawmul ahad wannan aka ce da yace yawmul ithnain ta biyu kenan yawmul thalatha kaga ita ce ta uku al-arbi'a ita ce ta hudu yawmul khamis ita ce ta biyar sai yawmul jumu'a ranar aka hallara kome wadanda ba musulmi ba sai suka ce ubangiji ta'ala sai kuma ya huta ran asabar shi yasa ka suma asabar ba aiki sai ake hutu sabbat kenan ko sai aka kimsa muku wannan ka'idar a cikin hidimar boko saboda arna ne suka kawo sai aka sa hutu ranar asabar ai da can baya ranar ladi ne ake hutun ko asabar ana aiki saboda asabar ta yahudawa ne su kuma a wajen kirista ranar ladi ne ya huta shi yasa su suke hutu ladi su kuma wani suka ce wai ranar asabar ne ya huta shi yasa suke hutu ranar asabar to Allah madaukaki ya karaita su walqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub mun halicci samai da kasai da duk abin da ke tsakanin su da abin da suka kunsa cikin gurgurdan kwana shida ba kuma wata wahala da ta shafe mu saboda al'amarin ubangiji innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun akwai wata hikima da Allah ta'ala ya sa yayin wannan halitta kuma ya ambata mana yadda abin daki dake ina ji cikin suratul fussilat ne ko qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqas samawati wal arda fi yawmin قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وكذا أبن جزي تعالى ينون كيفيا يلدي حالتا إتك أسعى أتكم كوانا بيوك حالتا سمكم إتكاك حالتا أتكم كوانا هو نسبو ليت تافو سرقك سمبا تافو كأس سرقك ba cikin kwana shida kuma akwai hikima da Allah ta'ala ya sa yayin wannan halittar a haka to mala yace min ayyamid dunya ay fi qadriha gurgudan ranakun dunya li'annahu lam yakun thamma shamsun domin a wannan lokaci ai babu rana walau sha'a inda ta'ala ya so khalaqahum fi lamhatin sai halice su a kiftawa daya ayyana halitta ne bi kalimati kun idan Allah ya ce kasance shikenan abu sai kasance da hakan Allah ya halice su to amma sai halice su a bisa wannan gurgurdan aka dan yi baste tsakanin wannan aka halici wannan gaba a gurgurdan wannan zamanin sannan wannan rana aka halici wannan gaba a wannan rana aka halici wannan gaba saboda wadansu hikimomi hikima ta farko kamar yadda malaman tafsiri suke ambatawa shine al-adulu والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت وتو يدا الله تعالى يزنيا حلچي سمن نا دا قسي دا ابين دا سكا قنسا تاوراري كاي بكا سان عددن سو بكا سان عددن سو تريليونز ني والله بكا سان عددن سو تاوراري كاي كما كووچي حجمينتا يافي نا دنيا kuma tsakanin wannan da wannan baka san zangon da ke tsakani ba akwai abubuwan ma da su masu binciken ma ba su san ma meye ba su dai kawai iya abin da za su dan iya hangowa suka faɗa amma malakutus samawat ba wanda ya san su sai Allah sai wanda ya halice su to ubangiji ta'ala ya halice su ne a wannan zango na tsawon kwana shida domin ya koya ma halittarsa tabbatuwar abu yin abu daki daki yin abu daki daki a koyawa mutane kome na ubangiji ta'ala yana yin sa bisa daki daki a koyawa mu su ma a rayuwarsu da za su yi al'amarin su ya zamanto daki daki yanzu kage alqur'anin da Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wasu littafa an saukar da su jumlatan wahida to amma alqur'ani Allah ya saukar da shi a tsawon shekara 23 yace zalika linuthabbita bihi fu'adaka wannan saboda ka samu tabbatuwa ne a cikin zuciyarka abin ya samu tabbatuwa karatun ya samu tabbatuwa a cikin zuciyarka kuma in an karanta annabi annabi baya mantawa sanuqra'uka fala tansa illa ma sha Allah to kaga a koyar da mutane ne abu daki daki shi yasa ka lokacin da musulunci ya zo duk kwa macala ana yi tauhidin na ake so kawai a rika shi ne ake so a rika tauhidi gam tukunna fa daga baya sauran suka zo su sallah da ma wasu abu ababe a hankali a hankali sai ya zamanto wannan salon da aka bi ya canja al'umma daga shekarar farko ta musulunci zuwa shekara ta 23 da annabi zai rasu musulmin da ya wato waɗanda suka musulunta a hannun manzon Allah yanzu ɗabi'unsu ya canja kwata-kwata sun zan kaman ba su ba to kada a hankali abu yana zuwa ne shay'an fa shay'a kaɗan 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 kaɗan
shine zai samu tabati, shine zai samu tabbata. To haka lamarin duniya yake. Ubangiji Ta'ala ya nuna mana hikima ne domin mu ma a zaman takewar da zamu yi a duniya na khalifancin da za a yi Ubangiji a rika mun abu sannu sannu. Shi yasa ka kai ma halittar ka sai ta zama to atwar. Daki daki tun mutum yana cikin ciki. Allah ya bamu labarin cikin suratul Hajj ga yadda salon da kuma wadansu ayoyi a cikin Al-Qur'ani salon yadda halittar mutum yake kasancewa. Annabi kuma yayi bayani. Kuma da mutum yazo duniya daga kuruci yake farawa abin nan sinu tufula har yazo shi abin nan murahaka har yazo shababa yazo kuhula yazo shuyukha haka al'amarin yake tafiya. To haka rayuwar ake so mutum ya koyi binta daki daki. Ba a san mutum ya ci da zuci ka san sai ka ga da Ubangiji dai zai iya halittar san mai da kasai cikin lokaci guda. Kiptawa da bismillah kiptawa Ubangiji ya halitta. To amma sai a cikin kwana shida domin a nuna cewa ana so a dinga bin abu sannu sannu daki daki. Yanzu sau da yawa za ka ga musamman matasa lokaci guda suke so su zama abin da suka ga manya sun zama. Wani bai kima ma yanzu nan kawai zuwa gobe ya zama dangwace. Da gaske gaugawa ake yi a rayuwa. Shi ya saka za ka ga sau da yawa yanzu yara ba su da haƙurin bibiyan abu a hankali. Ba su san cewa waɗansu masu kuɗi da ka gansu wasu har da ko sun yi ba. Sana'o'in da yanzu kai kake ga ka raina faci dako talle waɗansu abubuwa irin wannan wanda yanzu matashi sai ya ga shi ya fi ƙarfin ya yi so yake ya zama irin masu kuɗin da ya gani. To bai san su ɗin sun bi wannan layin ba. To shi saka sai kaga yanzu matasa su ne crypto su ne waye sunan ɗan pi ko su ne crypto su ne pi su ne komai saboda lokaci guda suke son kuɗi. Yanzu yana wannan bijibijen wayan shi yana lissafa irin motar da zai shiga da irin ginin da zai gina da ma fantamawar da zai yi. To kaga ya kauce ma irin tarbiyyar da Ubangiji yake so ya bamu. An halicci wannan ne hikima ta farko. Malamai suka ce li ta'alimi khalqihi at-tathabbut wa at-ta'anni fil umur. An nuna wa mutane bin abu sannu sannu su tabbatu a kayan tafarki har su kai gaci kuma su dinga bin abu sannu sannu. Hikima ta biyu Ubangiji Ta'ala ya yi wannan ne kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ambata wato dan a fahimci anna li kulli shay'in indahu ajalan. Kowane abu a wajen Allah subhanahu wata'ala yana da ajali. Haka Sa'adi ya ambata shi kuma a cikin littafinsa. Kowane abu ya zamanto su fahimci cewa kowane al'amari yana da ajali. Kowane abu yana da ajali. Ba Ubangiji Ta'ala yana yin abu babu hikima ba ne. A duk abin da Allah ya ce zai yi to yana sanya masa lokaci. Ana sanya masa lokaci. Wannan shine dalilin da ya saka kafiri zai ta kafirci ya ta kafirci mai sako zai ta saba ma Allah zai ta saba ma Allah amma Allah bai kama shi ba. Me yasa? Saboda an sanya masa lokaci da za a kama shi. An sanya masa lokaci da za a masa hukunci. Shi yasa sai ya bi wannan zangon ya bi wannan zangon saboda haka dama lamarin Ubangiji yake. Ba wai tit for tat bane. Daga an yi amma sai ya yin amma sai Allah ya masa jinkiri. Idan muka duba cikin abin da Allah ya ambata inda wannan surar zamu kai karshenta labaran da Allah ya bayar na al'umomi da suka saba masa Allah ya halakar da su ba nan take ya musu ba sai da aka yi jinkiri ana ba su uzuri ana ba su uzuri har tukunna da ya karshe abinda Allah ya alƙawari a farkon lamarin kuma ya same su a karshe. To wannan duk yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ce thumma stawa 'ala al-arsh. Sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya daidaita akan al-arsh. Al-istiwa yana zuwa da iddatu ma'ani. Yana da ma'anoni daban-daban kamar yadda ya zo a cikin Al-Qur'ani. Cikin wani littafi Majmu'u Alfadhi al-Qur'an al-Karim sun kawo ma'anoni daban-daban na yadda wannan lafazi ya zo a cikin alqur'ani da kuma irin ma'anonin da yake dauke da shi a dunkule yakan zo da kaman ma'anoni ne guda uku ko guda hudu duk da akwai fadadawa da suka yi na ma'anonin amma idan aka tattara su za su koma uku ne ko kuma wala Allah su koma hudu Allah subhanahu wata'ala ya ambata kaman nan da aka ce thumma stawa 'alal arsh ya ambaci waɗannan lafuzza a wajaje daban-daban a cikin alqur'ani thumma stawa 'alal arsh thumma stawa 'alal arsh kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambata yayin da yake siffanta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake Muhammadur Rasulullah har inda Allah ta'ala ya ambaci siffarsu a cikin at-taura a ciki ya ce fastajalaza wastawa ala suqihi to kaga magana ya zo shida wastawa to istiwai anan wajen malamai sai suka ce ai fastajalaza wastawa ai watan kamula fi zatihi wa atadala wato ya samu kamala a cikin zatin sa kenan kuma ya daidaita kaga nan kalmar i'tidali ta zo ko al-i'tidal daidaito amma da yake ana magana akan zangarniya ne to sai aka ce kamula fi zatihi wa atadala kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul najm ya kawo wannan lafazi har ilau dangane da mala'ika jibril a yayin da Allah yake siffanta mala'ika jibril da kuma zuwansa da yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Allah ta'ala ya ambace shi yace zumirwatin fastawa shi mala'ika jibril ma'abucin karfi ne kuma sai Allah yace a salon da yake zuwa ga annabi fastawa to me yake nufi da fastawa ana ai istiqama wa atadala ala suratihi kaga nan ma i'tidali ya zo istiqama wa atadala ala suratihi to kaga nan ma i'tidal ya zo shi a kayan wannan lafazi to akwai jajin da Allah subhanahu wa ta'ala nan idan muka kula za mu gaba a jingina masa wani harafi ba kawai an kawo shi ne wastawa wastawa kamar yadda aka ambata a cikin suratul qasas dangane da annabi Musa alaihi salam falamma balaga ashuddahu wastawa ate na hukuman wa ilma kaga nan ma ba jingina masa komai ba wastawa kawai aka ce to nan ma sai malamai suka fassara abin da ake nufi ai tamma shababuhu lokacin da samartakarsa ta cika ya kai ga karfinsa sosai shekara 33 to amma duk lokacin da Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya jingina masa wani harafi in ma harafin ala ya biye masa ko kuma harafin ila ya biye masa to wannan yana daukan wata ma'ana sabani wancan da aka ambata misali da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a dangane da halitta annabi Adam da yayi da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin suratul baqara bayan ya halicci duniya kai ya halicci huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sai ya ce thumma stawa ila sai aka ce ila thumma stawa ila sama to anan in ila ta biya masa ana nufi ai qasada wato ya nufaci da halitta da aikin nasa ila sama'i domin halitta sama mun gane muna da yadda bayanan bambancin ko to idan yazo da ala kuma fa idan yazo da ala nan ma yana nufin watan daidaito yana nufin daidaito nan da Allah ta'ala ya ce thumma stawa 'alal arshi ai sannan ubangiji ta'ala ya daidaita akan al'arshi menene al'arshi malai ce huwa fil lughati sarirul mulki a lugar larabci dai in an ce al'arshi ana nufin gadon mulki ne kaman bahaushe da yake cewa karaga gadon mulki ne wal murad bi huna malai ce abinda ake nufi da shi anan al jismun nurani karaga ubangiji ba irin karagar da ka sani ba ba wani abu ne wanda zaka suranta shi ba nan baka san siffarta ba ko ba taba ga maka siffarta ba dan haka kada kwakwalwarka ce karambanin siffanta yaya karagar Allah take dan baka santa ba yin haka kuma ya zama shishigi da ba a so mutun yayi al murtafi'u ala kulli al ajsam kuma shi wannan qur'anin nan al arshin ubangiji ya daukaka akan dukkan komai domin ga samman bakwai saman bakwai ta rufa komai sama ta daya ta rufe duka duniya da abin da ta tattara da shi sama ta biyu ta rufe sama ta daya haka nan sama ta bakwai ta rufe sama ta shida sannan kursiyin ubangiji kuma ta rufe sama ta daya ai ta rufe sama ta bakwai wasai akursiyuhu samawati wal ard kursiyin su ta rufe sammai da kasai baki daya sannan kuma al arshi shi kuma ya daukaka a bisan kursi mun fahimce da lamarin yake kuma Allah ta'ala ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa kamar yadda ya fada cikin surat ta ar-rahman 'alal arshi istawa yazo ne domin ai ta akidi shi yasa ka ala din ta gabace istawa istiwa'i domin ai ta akidi lalle haka lamarin yake yadda aka fada shi yasa ka Imam Malik ibn Anas rahimahullah da aka tambaye shi dangane da istiwa'i bai ji dadin tambayar ba saboda kaifiyya aka tambaye shi ar-rahmanu 'alal arshi istawa aka ce kaifal istiwa ya daidaiton ubangiji yake sai ga an yi shishigi da bai taba jin magabata sun yi ba annabi dai aka aika ma ayar ya karanta ta bai yi tambayar a ubangijinsa ko malaika jibril ba kuma bai yi bayani a baya sahabbansa ba sahabban da aka karanta musu ba su yi shishigin tambaya ga annabi ba hakan nan tabi'ai da suka karantar da su Imam Malik din su ma ba su yi shishigin tambaya a sahabbai ba kamar yadda su ma su Imam Malik ba su yi shishigin tambaya wajen tabi'ai ba to yaushe wani kuma zai zo yi wannan tambayar da ce kaifal istiwa to sai ka da baki yace masa al istiwa ma'lum a dai lugar larabci an ce istiwa mun san fassarar sa balarabe ya san fassarar me ake nufi da istiwa musamman a wancan zamanin da suke amfani da lahaja mai kyau amma sai yace wal kayf majhul yaya ubangiji ya nasa istiwa in abu ne da ban sani ba ubangijin bai yi bayani ba manzansa mai isar da sako bai yi bayani ba wal iman bihi wajibun kuma ka yadda da shi wajibi ne saboda ubangijin ne ya fada ya jingina wa kansa manzan rahama kuma malamin al'umma ya isar amma sai ce wasu'alu anhu bid'a yin tambaya akan yaya siffa yaya istiwa'in ubangiji yake wannan ko bid'a ne don haka Imam Malik yace a fitar da shi a majalisi ma araka illa rajulasu ina ga kai mutumin banza ne yace a fitar da shi a majalisi domin zai kawo mutane shubha zai bata kwakwalan mutane da tambayoyin da basu dace ba kun san tambaya ma a ladabin ilimi akwai tambayar da ta halatta akwai tambayar da bata halatta ba in aka ga mutum yayi tambayar da bata halatta ba za a iya fitar shi a majalisin ne shi yasa ba kowace tambaya yake amsawa ba to kaga imani da shi shine wajibi irin wannan ayatul sifat da suka zo dole ne a yadda da su domin Allah subhanahu wataala ya ce ya saukar da alqur'ani bilisanin arabiyyin mubin ko ba haka ba bilisanin arabiyyin mubin da harshe wanda yake balaraben harshe kuma wanda yake bayyananne mai bayani Allah ta'ala ya amfani da wannan lafazin yace ar-rahman 'alal arshi istawa yace thumma istawa 'alal arshi to kaga da harshen larabci ne mai bayyanannen ma'ana kuma ubangijin ya faɗi haka makansa ya jingina makansa to wani karambani zai ce wani kuma yace ba haka ba ne yaya abin yake sai kace ban sani ba domin ubangiji bai bayani ba to kuma ya kai yadda yi saboda ubangijin ne ya faɗa iya katta kenan kawai sai ka tsaya iya nan to wannan shine manhajin da ahlus sunna wal jama'a suka tafi a kansa shi yasa Muhammad bin Shahabin az-Zuhri shehi Imam Malik shi ma yake da aka tambaye shi dangane da irin waɗannan ayat ayatus sifat sai yace amruha kama ja'at bila takyif wala ta'til waɗannan ayoyi ku gudanar da su kaman yadda suka zo amma kar ku ce ga yadda abun yake kar kuma ku ce za ku salubar da ma'anar wai dan gudun kada ku yi shabbaha ubangiji da halittunsa ba ruwanku tunda Allah ne ya fada sai ku fada amma yaya abun yake ba ku sani ba kuma bai taba yin kama da na makhluki ba saboda Allah ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to duka irin waɗannan ayoyin sun zo a alqur'ani yadda mutum zai mu'amalance su kenan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ya majin ubangiji yake baka sani ba bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha Allah ya jingina makansa hannaye biyu ya suke baka sani ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wadanda suka fara yin shishige akan wannan lamarin akwai wanda ake ce da shi Al-Jahm ibn Safwan Jahm ibn Safwan ya zo tun a cikin karni na biyu ya rasu cikin karni na uku an haife shekara 175 da wani abu ya rasu cikin shekara 200 da wani abu to shine ya soma kawowa wannan fitina saboda ya soma karatuttuka na falsafa falsafa irin na girkawa da makamantansu to wannan ne ya sanya shi ba balarabe bane cikin irin mutanen daga musulunta mutanen Khurasan yayi karatu to shi ya so mu shigar da irin waɗannan tunani har aka samu wannan aqida ta Jahmiya wanda daga cikinta ne kuma aqidan Mu'tazila ita ma ta tsoro sai ta dauki da yawa daga cikin irin tunani da falsafa din da shi Jahm ibn Safwan ya assasa a cikin tasa aqida wanda shi ma ya koyo ta ne a wajen wani magabacinsa to su ne waɗanda suke gani cewa irin wannan ayatu sifatu wai sai a kore su ma ubangiji saboda idan ka jingina su ga Allah wai ka kamanta Allah da abun halitta to ubangijin da yafi ka sanin abun halitta yafi ka sanin kansa shine ya ambata don haka babu dalilin da mutum zai kore irin wannan sifofi ga Allah subhanahu wataala amma yaya suke shine bai sani ba to su wannan yan jahamiya wanda a jikinsu ne mu'tazila su ma suka danfaru suka dauko aqidunsu suka yada ta a lokacin a Baghdad har ta yado a wannan karni na hudu daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya nike ta sai dai ka dan samu dan burbushinta da take dan shige-shige cikin domin ka san a yanzu duk wanda yace wai zai koyi addini a Facebook to zai halaka wallahi duk wanda zai koyi addini a Facebook to ya zama halakakke je ka wajen malami ka tsuguna da littafi ka koyi ilimi ka koyi karatu amma ba a Facebook ba duk abin da kace za ka gani a Facebook musamman matasa a Facebook na sita leke-leke to wai har abin addini ma za su koyi a ciki to wallahi halaka ne ka koyi addini a gaban malami to shi Jahm ibn Safwan nan da Allah ta'ala ya ce thumma stawa 'ala al-arsh harfi nawa ne harfi nawa ne harfi biyar ne eh kaga akwai hamzatul wasl akwai sinun akwai ta'un wawun sai kuma ya'un ko ya ara istawa haka ne ko to su sai suka kara wata sai ta zama guda shida wai hakan duk sun yi ne dan suna so wai in an ce istawa daidaito to ya zaka yi ma ubangiji makani a to ina ruwanka ubangijin ne ya faɗa makansa kai ba makani kai ma ubangiji ba ka ambaci abinda Allah ya faɗa makansa ne jingina makansa da aka ce da yace thumma stawa su kuma sai suka ce istaula wato istaula shine ya daukaka ya mamaya shi yake da saidara da iko sai suka fassara shi akan haka shi kuma ya ambaci istawa daidaito su kuma sai suka fassara shi da iko to abinda Allah ya faɗa da ya saukar a littafin da yace bilisanin arabiyyin mubin abinda Allah ya faɗa shine daidai ko ku abinda wani ya tunani ya faɗa kaga tabbas abinda Allah ya faɗa shine daidai to dan haka yayin da suka ce istaula wasu da yawa daga masu bin tsarkin sufiya su ma irin wannan manhajin suka bi na mu'tazila wanda su ma suka dauko daga Jahm ibn Safwan wanda ya assasa kinan jahmiya to dan haka su ma istauda haka suke cewa ba sai yadda istiwa'i ubangiji ya daidaita akan al'arshi ba a dalilin wannan korewar ne shi yasa suke cewa Allah yana koyina saboda in ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar makansa ai kaga kenan zatin ubangiji yana kan al'arshi ilimin sa kuma yana koyina to sai suka kore wannan abin da Allah ya tabbatar makansa dan su samu dama na cewa Allah yana koyina a cewan Allah yana ko inan nan ne shine har ma za su iya cewa ah to ai kai din ma Allah ne za ce ai wancan ma Allah ne ai za su iya cewa a akuya ma ai Allah ce saboda duka baki kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai suka fassara wai ai duk abin da yake cikin duniya baki daya a matsayin fana'i yake babu shi a matsayin fana'i ne babu shi menene yake wanzuwa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal zatun ubangiji ne don haka sai suka fassara kenan duk abin da aka gani a farfajiyar duniya babu shi Allah ne shi din kun fahimci fassarar da suka yi ko to wannan in wahadatul wujud kenan to duka a karkashin wannan ne suka ki tabbatar ma abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa domin me dan su samu damar da za su tabbatar su kuma irin abin da suka tabbatar a cikin aqidunsu wanda kaga Allah subhanahu wataala kuma ya fi kowa sanin kansa to da ya fada annabin sa da ya fada wanda suka zo qurul mufaddala su ma suka fada to sai ya tsaya iya haka shi yasa ka ibn al-qayyim al-jawziyya cikin nuniyya yake raddi a kayan su yana cewa nunul yahudi wa lamul jahami huma fi wahyi rabbil arshi zaidatani wai nunun da yahudawa suka kara da kuma lamun da jahamiya su da suka kara kari ne kawai a cikin wahayin Allah subhanahu wataala me ya saka yace umira al-yahudi bi an yaqulu hittatun fa abaw wa qalu hintatun li hawani wa kadhalika al-jahamiyyu qila lahu istawa fa aba وزاد الحرف للنقصان يهودوا لوكتين ده الله سبحانه وتعالى يجي ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم اي من سمون نكسركم وقولوا كتين حطة حطة حاك ارما دقاء دتاكر حرفا قداؤكم in kun zo za ku shiga garin Baitul Maqdis ku ce hittatun duk rigingimun da kuka yi a zamanin Annabi Musa da fitintunun da kuka yi a wannan lokaci da abin da su samire suka yi duk za a yafe muku kawai abin da yake bukata in kun zo za ku shiga ku dukan da kanku ku ce hittatun da suka zo za su shiga sai suka ki sai suka zauna akan duwawansu suna jan gindi kuma maimakon su ce hittatun sai suka ce hintatun sai suka kara nunun a tsakanin ha'un da ɓawun ɗin kaga sun kara nun to don Allah ka jagin di shi ya fi wahala ai shi ya fi sauƙi ko kuwa ka tafi akan ƙafafunka tafiya akan ƙafafu ya fi sauƙi amma sai suka zaɓa ma kansu wahalar saboda me saboda anan saɓon Allah yake kuma shi suke so maimakon su ce hittatun ta fi sauƙin faɗa amma sai suka ce hintatun ta ga akwai ɗauri ma kuma an ƙara harafi to shi ne abin da shi ibn al-qayyim yake ambatawa nunul yahudi wa lamul jahami huma fi wahyi rabbil arsh za'idatani domin shi ma wanda yake jahami ɗan wancan masu aqidan mu'tazila kenan jahamiya da mu'tazila da sauran duk wanda suka bi su a baya masu cewa istaula su ma lamun ɗin da suka ƙara ƙari ce da aka ce musu istawa su ma sai suka ƙi fa aba wa zada al-harfa lin nuqsani shi ma sai ya ƙi ya ce istawa sai ya ƙara harafi don ya tauye ma ubangiji ta'ala siffar da Allah ya jingina ma kansa don haka abin da yake kubutaccen lamarin shi ne a tabbatar da ita kamar yadda muhammad bin shahabin az-zuhri ya ambata amruha kama ja'at bila takyifin wala ta'tilin har ilo an sami Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai Imam al-Bukhari ya rawaito da Ibrahim ɗaya daga cikin malaman sa ne Imam Bukhari yake cewa shi wannan malami nasa Nu'aym ibn Hammad Al-Khuzai yana magana dangane da irin waɗannan ayatu sifat yace man shabbaha Allah bi khalqihi kafara wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafara wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu wa la rasuluhu tashbihun. Nu'aym Al-Khuzai yake cewa duk wanda ya kamanta Allah ta'ala da halittarsa to ya kafar, ya kafarta. Yazidan Allah ta'ala ce bal yadahu mabsutatani, sai aka kwatanta shi da hannun makhluki, mutum ya kwatanta shi da hannun mutum, to ya zama kafir. Siffa ta Ubangiji ta'ala idan mutum ya kwatanta ta da siffar makhluki ya kafirta. Kuma yace duk wanda kuma ya musa abinda Allah ta'ala ya siffanta kansa da shi, yace yadahu mabsutatani, sai yace a ba haka ake nufi ba, uwa ake, kudura ake nufi. Ko kuma waja'a rabbuka, sai yace a ai waja'a amru rabbika, ba shi Ubangijin ne zai maji'a. Alhali ahlus sunna sun ce almaji'u ne haqiqiyan, tunda hakan Allah ya faɗa. To duk wanda ya musa irin waɗannan, in ma ya kore ya kafirta. Idan ya kwatanta shi da makhluki nan ma ya kafirta, domin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da shi, to ba shi da kamanceceniya a cikin halittarsa sam, saboda ƙa'idar da Allah ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani da ya kama da Allah ta kowane gefe. Allah shine mai ji, Allah kuma shine mai gani. To da haka irin waɗannan ayoyi idan an ci karo da su, ko da ɗalibai za su yi karatu su cika ci karo da irin waɗannan ayatu sifat, to mutum ya basu a yadda suke ba tare da korewa ko kuma shishigi wajen fassara su ko canja musu ma'ana ko kwatanta su da makhluki ba. Kada mutum ya haka. To Allah subhanahu wa ta'ala yace thumma istawa 'ala al-arsh, ay istawa 'alayhi Allah 'azza wa jalla bi nafsihi haqiqatan. Ubangiji ta'ala ya daidaita akan al-arshin sa daidaito na haqiqa, istawa an yaliqu bihi ta'ala, irin daidaiton da ya dace da Allah. Ba mu san ya daidaiton Allah yake ba, amma ya faɗa mun yadda. Allah yace yubshil laylan nahara, kuma shine yake lulludewa wuni da dare, ai mukhfiyan wa mushaddadan, ko yughashi ko yughshi, ai yughatti kullam minhuma bil akhar, Allah yake lullube kowanne da dayan, wuni sai zo ya lullube dare, dare ma sai zo ya lullube wuni. Yanzu ai kaga ba a ganin rana, rana ta kau an kada ta, mu kuma sai Allah ya kado mana duhu. Yanzu duhu ya lullube wuni, yanzu dare ne. Can kuma idan aka je asubahi shi kuma sai ya dinga zuwa, wuni sai ya dinga zuwa, a hankali shi ma sai ya mamaye dare, sai ya lullube dare ya zamanto ba a ganin dare. Wannan hikima ce duka ta Allah. Kuma ka duba Allah subhanahu wa ta'ala ba irin na 'yan adam yake yi ba. Yanzu kana kashewa da ka danna abin kashe lantarkin nan, sai kawai ka ga an shiga duhu ko? Ko kuma nefa in suka tsiyatta su, oh in suka ɗauke wuta, in suka ɗauke wuta shi kenan sai kawai a ga dunum, ko ba haka ba? Ko da kenzu ai suna ɗan ƙoƙari. Suna ɗan ƙoƙari. Harajin da suka samu na 5,000 a kowane wata ne sai mun biya a masallaci, haka kawai bisa zalunci shi ne ba ma jin daɗinsa. Har yanzu da ba musu mummunar addu'a ba. Mun dai rubuta mun aika musu, amma ban musu mummunar addu'a ba. To kaga Ubangiji nasa ba haka ba ne. Ba duhu ne kawai lokaci guda ɗin, haske lokaci guda wani, a'a, a hankali abin yake zuwa. Ba ka ma sanin lokacin da hasken zai zo yake mamayewa, sai dai kawai kaga dai har muna tsaye muna magana har ko ina ya haske. Hakanan kuma duhu ma zai ga har duhu yayi. To wannan duka kudura ce ta Ubangiji. Allah ya ce yatlubuhu hafifa, kuma shi daren ko ɗan uwan, imma wurin ko daren, yana bi ɗan uwansa. Ayyatulubu kullum minhum al-akhira talaban hafifa, kowane ɗaya daga cikin su yana bi dan dan uwansa bida wanda yake da gaugawa ayyata aqabani sari'an suna mamayen juna suna maye ma juna da gaugawa washamsa wal kamara wan nujuma musakharatin bi amri kuma Allah ta'ala yace da ita kuma rana da wata da taurari an yi adafin su ne ala samawat da Allah ya ambata a can baya shi yasa suka zama toman su bai eh da yace inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shamsa wal qamara wan nujuma shi yasa suka zama toman su bai to Allah yace musakharatin su kuma waɗannan sun zama to horaro ne ai muzallalatin bi amrihi horaro ne wato da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala falillahi al-khalqu kulluhu wal amru alladhi la yukhalifu la yukhalafu wa la yaruddu amrahu wa bi qudratihi yusabbihun to nan Allah subhanahu wa ta'ala yace ala inani wajanni ala lahu al-khalqu wal amru ku shaurara lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da halitta wal amru kuma shi yake da umarni shi yake da halitta shi yake da umarni kaga nan wajen Allah ta'ala ya raba abubuwa guda biyu nan sun zama to kenan to huma shay'ani al-khalqu makhluqun wal amru ghayru makhluqin wa huwa kalamuhu alladhi huwa qadimun azliyun wa huwa min sifatihi ta'ala kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala da yace ala lahu al-khalqu halitta wannan halittacciya ce da aka ce wal amru wannan shi kuma ba halitta bane umarni ne umarni kuma shine kalamin Allah saboda yakan yi umarni da kun fayakun kuma Allah yana yin umarni bi kalamihi ta'ala mala'iku sukan ce ma za qala rabbukum qalu al-haqqa mai ubangijinku yace Allah ya faɗi magana ta umarni ta gaskiya tabbatacciya wato wannan akwai wata matsala tauhidiyya a karkashin ta ne da nake so dalibai su fahimta da aka ce alalahu al-khalqu kaga wannan an yi magana akan makhluqi ne da aka ce wal amru wannan kuma ghairu makhluq sifa ce daga sifar Allah kuma duka guda biyu an jingina ga Allah shi ne yake yin halitta kuma shi yake ba da umarni kaga halitta abu ne wanda aka halitta kuma zai iya karewa duk abin da aka halitta mai karewa ne amma umarnin da Allah ta'ala ya faɗa fa wannan kuma siffa ce ta Allah zai kare ba zai kare ba qadimun ne azliyun to shi ne malamai suka ce huma shay'ani abubuwa ne guda biyu mabambanta Allah ta'ala ya ce tabarakallahu rabbul alamin albarka ta ubangijin halitta ta yawaita eh rabbul alamin an ce al-alam wato jami'u makhluqatihi al-ulawiyya was-safaliyya was-sufaliyya dukkan halittan Allah subhanahu wa ta'ala wadanda suke sama da wadanda suke kasa sune ake nufi da alam malamai sukan fassara al-alam ai ma'ana kullu ma siwa Allah duk wani abin da ba Allah ba shine alam فإذا فهمتم أن ربكم الله هو مالك ما ذكر والمفرد بالتصرف فيه إذا هل أكا فهمتك والله سبحانه وتعالى شين مملك أبن دا أكا أنبتا إن كما شين يكريت وجن تصرف ندو أبن دي حالتا فسي الله يونو أمرني يتيني
ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين
الله تعالى يتي ادعوا ربكم كروكي وبنجيجنكو لا أنا نفي الدعاء الدعاء كوكما أنا نفي كرا دوكان سديدة ما أناني نني من آجي نني من تيمكو الطلبني to Allah yace ud'u rabbakum tabarruan, ku roki ubangijinku kuna masu kankan da kai. Ai tadalluna hal ne a lokacin da kuke roka ku zama masu kankan da kai. Wa khufiya, kuma ku roki ubangijinku kuna masu ladabi, ba masu hargowa ba, ba masu daga sauti kuna ihu ba in za ku roki Allah subhanahu wataala. Innahu la yuhibbul mu'tadin, lalle shi Allah subhanahu wataala baya san waɗanda suka kasance masu ƙetare iyawa, fi du'a'i, masu ƙetare iyaka fi du'a'i, wajen addu'a da za su yi. Bit tashabbuki wa rafi'i sauti, su riƙa ƙaƙalan magana ko kuma su riƙa ɗaga sautinsu. Wal khuruji ala adabi du'a, ko kuma su fita daga cikin ladubba na yin addu'a. Hadithi ya zo daga Abu Sayyid al-Khudri, wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu dhikr al-khafi wa khairu rizqi ma yakfi, mafi alherin dhikr shine wanda aka yi shi a boye da sauti kasa kasa, to shine mafi ficin dhikr. Sannan mafi ficin arziki kuma shine arzikin da ya wadatar da kai bukatarka, kai baka rasa ba, amma ko baka shiga cikin lissafi ba, baka rasa ba, kullum kana da shi, ka samu kai ce fa ne, amma kuma fa babu surplus, babu wanda za a ajiye kuma ana cikin gima da jama'a. To Allah ya ce wannan shine mafificin arziki, dama me yake nema? Ai biyan bukata ko? Yawanci mutane ba su gane wannan ba. To wannan da shahidin shi ne da ya ce khairu dhikr al-khafi, shi ya saka annabi Zakariya alayhi salam a cikin Al-Qur'ani ma Allah subhanahu wa ta'ala sai siffanta shi yayin da zai roƙi Allah, idnada rabbahu nida'an khafiya, yayin da zai kira ubangijinsa sai ya kira ubangijinsa kira wanda yake da ladabi da sauƙaƙa murya ba tare da hargowa ba. Wannan aya tana da waɗansu bayanai tattare da ita insha Allah ta'ala, in Allah ya kira yau mu gobe ma dan yi bayani gurgudu wala Allah ma sai mu tsaya akan ta, insha Allah ta'ala da yake gobe zamu rufe karatun bi idhnillahi ta'ala, zamu yi bayani na abubuwan da suka ta'allaka da ita wannan aya da waɗansu daga cikin adabu du'a da abubuwan da ake so mutum ya kiyaye da abinda ya halatta da wanda bai halatta ba gurgudu insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana, kamar yadda na ambata bi idhnillahi ta'ala gobe in Allah yadda za mu rufe wannan karatu insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji ya dora shi akan mizani wanda muka yi na kurakurai, kuma Allah ya yi ya yi mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kuma za a samu wannan form din, za a fara saida shi ne a ranar 18 ga watan hudu, gobe kenan ko? Gobe ne 18 ko? A harabar wannan makaranta. Don haka waɗanda suke da bukata za su iya tuntuɓar Malam Habib Dawa, Malam Salisu Babake, Malam Abubakar Sardauna da Malam Gabana Barde. Allah ubangiji ya dace da mu. Allahumma hadina fi man hadait wa atina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اهدهم سبل السلام يا هادي السلام. اللهم من أرادنا وأمتنا وبلادنا في السب سوء فرد كيده في نحر واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نحتاج إلى رحمتك الفضيلة.
اللهم ثبت أقدامنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين